Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Ni lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen Sashen Hausa akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com ta hanyar sadarwar internet. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Niamey, kai tsaye kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Dalol da Niya da kuma Nomad FM. Masu sauraron Sashen Hausa, assalamu alaikum, tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Jummai Ali da Nazir Ahmed Hausawa tare da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. A cikin wannan shirin za ku ji cewa dillalan taki sun yi zanga-zangar neman a biya su kuɗin takin da suka bai wa manoma. Za ku ji kuma irin ƙalubalen da 'yan jarida mata suke fuskanta. Kuma da yake yau rana ce ta 'yancin 'yan jarida, muna son mu ji ra'ayi ko kuma shawarwarinku akan irin ƙalubalen da kuke ganin ɗan jarida yana fuskanta wajen gudanar da ayyukansa.
Masauraro, assalamu alaikum. A lokacin ganawar da suka yi a yau Laraba a fadar White House, shugaba Donald Trump na Amurka da shugaban Falastinawa Mahmud Abbas sun yi alkawarin yin kokarin samar da zaman lafiya a Gabas ta Tsakiya. Trump ya ce, dole ne Falastinawa da Isra'ilawa su yi aiki tare domin cimma yarjejeniyar. Ya ƙara da cewa, zan so in zama mai shiga tsakani ko kuma mai kokarin ganin an sasanta ko kuma wanda zai sa ido daga gefe, kuma za mu gama wannan aiki. Yayin da ya tsaya tare da shugaba Trump a cikin ɗakin Roosevelt domin gabatar da jawabi ga manema labarai, Abbas, wanda ya magana da Larabci, ya ce ya yarda al'ummar guda biyu ƙarƙashin jagorancin Trump za su iya cimma yarjejeniyar samar da zaman lafiya mai ɗorewa. Shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI, James Comey, ya ce yin tunanin ma'aikatarsa ta ba da wata gudunmawa a wajen nasarar da Donald Trump ya samu a zaben shugaban ƙasar da aka yi na shekarar 2016, wani abu ne da ke sa shi yana jin kamar ya yi amai. Comey ya faɗa haka ne lokacin da ya bayyana a gaban 'yan kwamitin bincike na Majalisar Dattawa, inda aka tado maganar sake buɗe zargin da aka yi wa 'yar takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton, cewar ta tafiyar da bayanan sirri a email ɗinta yayin da take riƙe da mukamin sakatariyar harkokin wajen Amurka. Daraktan na hukumar FBI, ɗaya daga cikin manyan ƙusoshin gwamnatin Amurka, ya faɗa wa 'yan majalisar dattawa a zaman da suka yi a yau Laraba cewar hankalinsa a tashe yake kan bayanin sabon binciken da suka gudanar watanni kaɗan kafin masu bincike su wanke ta a kan abin da ta yi ba daidai ba. A jiya Talata ne, Hillary Clinton ta zargi Comey da ba da gudunmawa a faduwarta a zaben. Clinton ta ce tana kan hanyar samun nasarar lashe zaben shugabancin kasar kwanaki 11 kafin zabe. Comey ya bayyana sabon bincike kan dubban wasiƙun email da ma'aikatar tsaro ta samu a cikin na'ura mai ƙwaƙwalwar ta tsohon ɗan majalisa Anthony Weiner, wanda yake miji ga wata mace mai yi wa Clinton hidima mai suna Huma Abedin. Labaran duniya kuke sauraro daga Sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. An harba wani ministan gwamnatin kasar Somalia har lahira a kusa da fadar shugaban kasar Mogadishu. A Mogadishu, an tabbatar da mutuwar ministan ayyukan jama'a da gyare-gyare Abbas Abdullahi Sheikh Siraji bayan wata musayar harba-harba da aka yi a yau Laraba. Waɗanda abin ya faru a kan idan su sun faɗa wa Sashen Somalia na Murya Amurka cewar an harba ministan ne yayin da masu tsaron babban ma'ajin kasar Somalia suka buɗe wuta. Ma'ajin Nur Jamal Farah ya ce masu tsaronsa sun yi tsammanin motar da ke biye da su tana ɗauke ne da 'yan ƙunar baƙin wake. Farah ya ce harbin ya faru ne a yammacin yau Laraba, mitoci 500 daga fadar shugaban kasar ta Somalia. Ma'aikatar cikin gida ta kasar Afghanistan ta ce wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tayar da bam a yau Laraba a yayin da jama'a ke hada-hadar fita aiki a birnin Kabul, wanda ya yi sanadiyar mutuwar kimanin mutane 8 ya kuma jikkata fiye da 25. Mai magana da yawun dakarun rundunar NATO da Amurka take jagoranta, Captain Bill Sullivan, ya tabbatar da an kai harin ne kan ɗaya daga cikin tankunansa na yaƙi. Ya ƙara da cewa uku daga cikin sojojinsu na cikin waɗanda suka jikkata, amma ciwukansu ba masu barazana ba ne ga rayuwarsu. waɗanda al'amarin ya afku akan idanuwansu sun ce fashewar robin ɗin ta afku ne a kusa da ofishin jakadancin Amurka. Haka kuma ya lalata motocin fararen hula da ke kusa, sannan mafiya yawan waɗanda al'amarin ya shafa duk fararen hula ne kuma 'yan ƙasar Afghanistan. Tuni ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin kai harin.
Labaran duniya aka gama ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗazu-ɗazun nan wakilin sashen Hausa Nasiru Al-Hikaya ya aiko mana da rahoton cewa dalilan taki sun yi zanga-zanga.
Dillalan ke zantawa gaban ma'aikatar gona bayan karɓar da babban sakataren ma'aikata da ya yi musu da albishir ɗin duba batun. Dillalan dai sun ce bashin banki na neman kai su har ƙasa, sakamakon rashin biyan su bashin naira biliyan 29 da gwamnatin Najeriya ba ta yi ba zuwa yanzu, da ma wani sabon bashin na shirin raba takin ta hanyar wayar salula a bara da ya kai kusan naira biliyan 10. Kabiru Fara shi ne shugaban ƙungiyar.
Dan a baya suna ta gaya mana da baki, yanzu mun fito mu ji face to face kuma mu gani a rubuce. In an jima za mu koma gurin su ba mu rubuce ga schedule ɗin da suka yi za su biya mu, in ya wuce nan duk abin da muka yi musu kuma su suka jiyo.
Menene kuke jin za ku yi musu in su kai kin abin da kuke?
Akwai, ka san akwai option da yawa. Farko political option, 'yan Najeriya sun gaji da suna jiran a taimaka musu harkar noma. Gwamnatin Buharin nan ta manoma ce, in ba a taimake su za mu rubuta a jaridu ba da ya gani cewa ba a taimakon manoma. Liability ne da certificate ɗin meritin. Muna da option ma mu je kotu mu ce sai an biya mu dole. Amma tunda muna dangantaka da ma'aikatar gona ba ma san ta kai ga shara.
Sunana Alhaji Bello Abubakar Annur Kuntuwa, mataimakin shugaban kungiyar manoman masara na Najeriya. Taki ya yi sauki a ƙasar nan, wanda a wannan lokaci ƙololuwar tsada taki a ce naira 4,000. Amma daga baya bayan an samu canjin gwamnati shekarar da ta gabata ta 2015 da ba a yi wannan shiri ba zuwa 16, sai da ta kai ga an sai yuriya 10,000 NPK zuwa 7,800.
Ɗaya daga dillalan Adamu Buniyadi na ƙarfafa ci gaba da shirin mai taken GES, wato Growth Enhancement Scheme, ko da ba a kammala biyan bashin ba.
Abu da saba gani a wurin ba, inda ni ne har madi ta tsaya ba zan yi zanga-zanga a biya ni ba, saboda ni ba wayo na yau Allah ya ban kuɗin ba. Ɗaya na biyu dama ban yi don Audu Obene zai zo ya biya ma. Ni dai na san na yi aiki mai kyau, in gwamnatin da ake faɗa mai adalci ce ko ban bi sawu ba za a biya ni. Kamar yadda talaka suka zaɓi Muhammadu Buhari, ana tsammanin akwai gaskiya a ciki. Dole da Allah ya sa shugaban ƙasa ya gane muna da gaskiya a tausayi a biya, za a biya ba sai ka je kai banga ba. Amma masu miliyan 60-70, 300,000 a taimaka a biya su, shine suka zo zanga-zanga, kuma Allah zai taimake su. Abun kunya ne a gwamnatin Buhari talaka ya fito rigima.
Gwamnatin Najeriya ta bada alwashin biyan akalla wani kaso daga cikin kuɗin nan da mako ɗaya.
We will also do our best to ensure that these payments are done based on equity, and therefore all the dealers who we owe should be able to pay something out of the resource.
Nan ma sakataren ma'aikatar gonan ne Bukar Hassan ke bada albishir ɗin biyan kuɗin cikin adalci. Shugaban ƙasa ya amince a fidda wani kaso na bashin da kuke bi a biya ku nan take. Tsohuwar gwamnatin Jonathan ce ta ƙirƙiro wannan shirin na raba taki ta hanyar wayar salula, ƙarƙashin tsohon minista Kimomi Adesina, wanda shi ne ma shugaban bankin Afirka mai ci. Nasiru Adamu Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Mun gode Nasiru. To yau rana ce ta 'yancin 'yan jarida, ga kuma yadda malama Mero Mudi, wata 'yan jarida a Najeriya, ta bayyana irin ƙalubalen da ta ce mata 'yan jarida suna fuskanta a wasu ƙasashe irin su Najeriya.
Gaskiya akwai ƙalubale. Duk macen da kaga tana aikin jarida ba wai ba za ta iya aikinta yanda ya dace ba ne, don ma za ka ga an ce ba mace ba namiji a aikin jarida. To muna iya ƙoƙarinmu, amma kuma idan aka duba fuskan a al'adance, gaskiya mata suna da matsala. Matsalan da muke fuskanta shine, banda cewa idan za ka zo wajen neman labarai kai baka da wani a ce hujja ka ce kai nan mace ce. To banda wannan, yanda al'umma ke kallonka ko da yanda wasu ke kallonka na rashin mutunci, wasu da sun ga 'yar jarida kawai za su ce ba ta da mutunci. Yawanci za ka ga wani lokaci yanda aka ɗauki misali mata 'yan siyasa, haka aka ɗauki mata 'yan jarida, domin ba yanda za ka yi ka je mace dole ne ta shiga inda maza suke shiga ba a kebe mana inda mu zamu je mu nemi labarai daban ba ko ina aikin jarida haka ya gada amma zaka ga da walakanci da wani abu da mace take fuskanta sai dai saboda me aikin mu ne dole mu jajirce duk kalubalen da muke fuskanta zaka ga babban mutum kai ba yaro ba kun ba wani ma yaro karami zai kalle ka don ka faɗi gaskiya ya zage ka wani ma ya ce idan mace ce kyar jarida abinda aka saba ce mata duk da mutuncin da mata suke rikewa aikin jarida zaka ji wani don ya kuntata mata don ya hana ta rubutu ta faɗi gaskiya sai ya ce mata kinga karuwa yar iska yar banza menene duk mazan da kike zuwa kike musu hira da su ga su kaza kaza amma kai a matsayin ka domin idan aiki kake yi duk yar jaridar take aiki kuma ta san mutuncin kanta babu mai kare darajar ta kamar yar jarida domin ita ce take bakin duniya da tayi wani abin da ba daidai ba ana neman hanyar da za a yi a rama mata saboda haka ko ba komai da komai akwai masu tsare dokan ubangiji masu tsare mutuncin su bai kai mace yar jarida ba
To, akan wannan batu ta 'yancin 'yan jarida muke son mu ji ra'ayi ko kuma shawarar ku akan yadda ku ya kuke ganin irin kalubalen da dan jarida yake fuskanta wajen gudanar da aikinsa bayan mun bude layukan waya.
Suke horo na su ko ta hanyar kaseda bangaren mani ko na horon maza da rubutun jarida kafara ya shayar rawa tai mai maza ya zamo dan jarida da kurkuku wadansu suke horo na su ko suke wada oda da bindiga wadansu suke horo hani ko su wata hoda kafara ya shayar rawa tai mai maza ya zamo dan jarida ko kafiwa ka sagari banda mu yan jarida ka taba mu sai mu bari duniya ta ji ka taba yan jarida ka fara yin shayar rawa tai mai maza ya zamo dan jarida ko shugaba ka zauto ko kuma malami ko komai wada oda na sani da tarihin kowa aje tanadi dan jarida ka fara yin shayar rawa tai mai maza ya zamo dan jarida sane da kafi na alƙalami ya fi gafi na hoda na ga da masai rubuto a tukul ko zano a agenda ka fara ya shayar rawa tai mai maza ya zamo dan jarida ku ga faran doki magauta kai sai ina rike al'amuda a duniya a wanda na so shi zalai na zamo dan jarida ka fara ya shayar rawa tai mai maza ya zamo dan jarida tauna ta kuwa kai tsaye mai aya sai ta kauda na cikin nishadi ga alfahari na zamo dan jarida ka fara ya shayar rawa tai mai maza ya zamo dan jarida a yanzu ni fa ko ba mai ya ba amin in ka mun sai rejoin da idan na nemi mata in ka sake kaje ka jiyo a jarida ka fara ya shayar rawa tai mai maza ya zamo dan jarida
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
To, mun samu kira daga Kano. Salamu alaikum.
Alaikum salam.
To, muna jinka.
Sunana Umar Hafsiri Mullaja kuma ina kiran ku ne daga nan Karamau kuma wujin cikin jihar Kano.
To, me an rayanka?
Ni ra'ayina shine gaskiya ƴan jaridu suna da muhimmanci amma duniya baki ɗaya, amma matsalar mu mu ta ƴan Najeriya shine nan zaka samu gidajen radio musamman na cikin gida na Najeriya. Wani labarin ba su iya ba mu ba in kamo na kasashen ƙetare. Sannan za mu ji labarin. Mu wannan kawai a matsayin na masu sauraron radio, ni a matsayina na mai sauraron radio gaskiya wannan abu yana ana jin daɗin wani abu. Ya kamata a ce in an faɗi magana kamar na kasashen ƙetare, to a ce su ma kamun ma su faɗa, a ce su na cikin gida sun bayyana mana. Ni kowane yanki so su shawo kan al'amuran wani abu, in dai su yi aiki kawai da gaskiya, duk gaskiyar da ta zo kawai su faɗe ta. Wannan shi ne ra'ayina daga Umar Hafsiri Mullaja da karan karamar hukumar wucin cikin jihar Kano.
To, mun gode da wannan ra'ayi naka. Kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga waɗanda yanzu ne kuka ladabo wannan tasha, yau da yake rana ce ta 'yancin 'yan jarida, muna son mu ji ra'ayi ko kuma shawarar ku akan yadda irin ƙalubalen da kuke zaton 'yan jarida suna. Salamu alaikum, mun sami kira daga Delta ko? Muna jin ka.
Ibrahim ne daga Delta ce.
Muna jin ka Malam Ibrahim, me an ra'ayinka?
Ra'ayina da gaske yadda ake kuntata a yanzu da gaske ba ma jin daɗi haka. Amma ma Najeriya da Nijar da kuma kamar da sauran ƙasashe ba ma jin daɗi. Saboda in ba don su ba ta ma sani na abin na gwamnati.
To, mun gode Malam.
Amma gaskiya ba ta rike dai kowane mutum ta shiga ya ji alin sana ba. A dena musu wannan labarin su ba ta.
To, Allah ya sa an ji, mun gode da wannan ra'ayi. To, daga Delta bari mu katsina birnin Dikko. Salamu alaikum. Katsina, kana ji na? Ko kina ji na?
Ina ji.
To, muna tare da kai, da wa muke magana? Malam, ka dan daga murya, ka ba ma jin ka sosai.
Magana da kanka garbin.
To, me an ra'ayinka? To, da alama dai Malam na Katsina ba ma jin shi sosai. Salamu alaikum Kebe.
Hello?
Muna jin ka.
Gaskiya 'yan jarida suna samun matsala dangane da aikin jarida, amma su kuma 'yan jarida wasu suna ba da bayanai na ƙarya waɗanda ba gaskiya ba.
To, da wa muke magana?
Kina magana da Sulma Injin Ƙorama jiha Kebbi.
To, mun gode da wannan ra'ayi. Har yanzu dai muna Kebbi. Salamu alaikum. To, kuna ji na? To, da alama layin na Kebbin mun rasa. To, ana dai tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma mun buɗe layukan waya ne domin jin ra'ayi ko kuma shawarar ku akan irin ƙalubalen da kuke tsammanin 'yan jarida suna fuskanta. Salamu alaikum Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
To, muna jin ka.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai reto da rikoda kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
To, muna jin ka.
Alhamdulillahi malama don mai barka da aiki. Kuma idan muka ɗauki wannan al'amari na maganar matsalolin da ake samu ga 'yan jaridu, babu shakka gaskiya akwai fannoni guda biyu tunda muna ɗan taɓa wannan aiki a kafafen watsa labarai na gida Najeriya. Ko sai kira matsalolin da ake samu, za ka iya shiga guri ka je ɗaukar report ma ka ga inda ake kyararka ake korarka da sauransu. To, amma ni hajjatun mai ba abin da nake tausaya illa mata masu ɗaukar rahotanni. Saboda matsalolin da ake samu, su matan wani zubin idan ba a samu matsala, idan ba a samu tsaro ba, akan samu irin waɗannan abubuwan, akan misfaɗe, akan wulaƙanta su har ya kai ga kada an ce wai wani ma ya maru wata 'yan jarida. To, kaga irin wannan abubuwan ba abin da ya dace ba ne. Ya kamata a ce ɗan jarida mutum ne mai mutunci, mai daraja wanda za a riƙa ba shi life security. Kuma idan muka ɗauka za mu yi kira ga 'yan jaridu na gida kamar su daina goyon bayan gwamnati akan abubuwan da suke domin jahohi. Za a ga mutum yana aiki a gidan rediyo sai ga yana goyon bayan gwamnati da ke jiha ko kuma yana wasu abubuwa da sauransu.
To, Alhaji Musa Garo, mun gode da wannan ra'ayi. Bari mu sake koma Katsina. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Ne magana. Wa alaikum salam.
Yawa muna jinka.
Mai magana Usman ne daga Fuswa karamar hukumar.
To Malam Usman muna jin. To yau dai muna fama da matsalar network. Kada dai kuma a mance. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. To mun samu kira daga Plato. Assalamu alaikum.
Alaikum assalam. Sunana Wilfred daga Mango.
To muna jin ka Wilfred.
Ra'ayina game da masu jarida. Da Allah su ba su ringa ba da rahoto na gaskiya. Don wani lokaci su ba da irin.
Muna jin ka Malam
Wilfred. A su ringa fada abin da yake a zahirin gaskiya. Shi ne ra'ayina asali.
To mun gode Malam Wilfred da wannan ra'ayi naka. To daga Plateau bari mu yi makwabciyar ta jahar Nasarawa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.
To muna jin ka.
Aya to ni gaskiya ba rike radio ba da kira za a iya taimaka dan faɗa min abin da kake magana kai.
Eh muna magana ne akan da yake yau rana ce ta ƴancin ƴan jarida akan irin kalubalen da suke fuskanta. To bari mu yi Kaduna. Assalamu alaikum. Ah Malam na Kaduna dan Allah ka share radioon ka.
Hajiya jin mai barka da aiki.
Dan Allah ka kashe radioon ka tukunna.
A kashe mai to wallahi ban kunna ba.
To da wa muke magana?
To sunana Murtala Aliya jin mai da kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To muna jin ka Malam Murtala.
Ya ƴan jarida suna da muhimmanci a rayuwar mutanen birni da na ƙauye har da ma ƴan boko gaba ɗaya. Dai tun da su da jarbi suke karanta da kalliya da kigo. Amma kuma tun da na kalli wasu labarai a kan ɗan jarida na sashen Hausa na Faransa a wannan ƙasar ta Kamaru ba an ɗaure shi shekara goma. Tun da aka ba adalci aka yi masa ba. Tun da shi ya kamata a ce yadda na ɗauki ƴan jarida sun shiga magana a ce a tsaya tsayin daka. In gwamnatin ƙasar ne ma dai za ta zalunce shi ne a kwatan matakinsa. Kuma kin ga kaman mu nan mun samu kaman mai AIC shi kuma yana taya ta abu ne na san rai da makamanta haka a nan Najeriya. Za ki ga wasu suna gaskiya wasu kuma suna akasin haka. To duk dai ya kamata kungiyar jaridu su haɗa kai matattu a ciki su kore su a harkan kuma su ƙara gyara tsarin da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode da wannan ra'ayi bari mu yi jihar Ondo. Assalamu alaikum. To. Ma sauraro kada amince ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma muna karɓar ra'ayi ne akan ƴancin da yake yau rana ce ta ƴancin ƴan jarida. Muna so mu ji ra'ayi ko kuma shawarar ku akan irin kalubalen da kuke ganin ƴan jarida yana fuskanta wajen gudanar da aikin sa ko kuma matsalolin. To bari mu jiha Niger. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Malam Ajin mai barka da aiki.
Barka ka dai.
Ah sunana Bala na bude daga Nasarawa Kanji.
To Malam Bala muna jin ka.
To ni ra'ayina game da ƴan jarida gaskiya mutane ne masu muhimmanci a dukkan kasashen duniya. Sannan kuma na bakin cikin cewa da aka yi an daure wani ɗan jarida shekara goma a wata ƙasa. To abin bai ban sha'awa ba saboda ɗan jarida mutum ne wanda ya kamata ko'ina ya cika, wanda har ta fannin yaƙi an ba da izinin cewa kada a harbi ɗan jarida wurin aikinsa. To yana iya kurɗawa ko'ina ya aiki, ba za a cewa wai shi ɗan Boko Haram ba ne a ɗaure shi. Ni ra'ayina kenan, kuntatawa ne.
Na gode. To Malam Bala mun gode da wannan ra'ayi kuma da ra'ayin naka muka kawo ƙarshen jin ra'ayoyi na yau amma aka ce gobe ma rana ce.
Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Daya daga cikin fitattun manufofin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya shine ganin cewa ƙasar Koriya ta Arewa ta watsar da shirinta na ƙera makamai masu linzami. Sai dai kuma bayan an share shekaru 20 ƙoƙarin manufofin diplomasiya na takawa shirin birki har yanzu ya kasa samun nasara, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson da yake jawabi a gaban kwamitin tsaro. Barazanar Koriya ta Arewa na ci gaba da tsananta Koriya ta Kudu da Japan da kuma uwa uba ƙasar Amurka, yace a duk gwaje-gwajen makamai masu linzami ko da ta arewa na ƙara jefa kasashen nahiyar arewa maso gabashin Asiya da sauran duniya cikin rashin kwanciyar hankali da rikici. A lokaci mai tsawo, kasashen duniya sun dade suna lallashin Koriya ta Arewa. Wajibi ne a kawo ƙarshen wannan lokaci, a cewar Sakatare Tillerson. Mun faɗa haka da farko, kuma mun sake nanatawa. Lokacin bin hanyoyin lalama ya wuce. Ƙara hakuri ba abin da zai yi illa ƙarfafawa Koriya ta Arewa ƙarfin gwiwar jin cewa an yarda da shirinta na nukiliya. Lokaci yayi da ya kamata dukkan kasashen kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya su tashi tsaye. Su matsa lamba akan Koriya ta Arewa domin ta bar wannan mummunar hanya, a cewar Mr. Tillerson. Ina kira ga wannan kwamiti su dauki mataki kafin Koriya ta Arewa ta yi wani abu. Sakatare Tillerson ya buƙaci a fara daukar sababbin matakai uku ba tare da bata lokaci ba. Na farko, Amurka ta buƙaci dukkan kasashen mambobin Majalisar Dinkin Duniya su aiwatar da yarjejeniyar da suka dauka akan ƙasar Koriya ta Arewa, wannan ya hada da dukkan matakan da ke kunshi a cikin kudurorin majalisar masu lamba 2321 da 2270. Na biyu, Amurka na kira akan duka kasashe su dakatar ko kuma su rage karfin dangantakarsu ta diplomasiya da ƙasar Koriya ta Arewa. Takaita harkokin diplomasiya da sauran kasashe zai yanke ma ƙasar hanyoyin samun abubuwa da take bukata. Na uku, wajibi ne mambobin kwamitin tsaro su dorawa kawayen ƙasar Koriya ta Arewa da mutanen da ke goyon bayan shirinta na makamai masu linzami sabon takunkumi da kuma takura waɗanda ta mallaka. Bugu da ƙari, Sakatare Tillerson ya yi kira ga ƙasashen duniya su dakatar da kurarar baƙi masu zuwa aiki da kuma daina sayan kayayyaki daga gare ta musamman sinadarin kwal. Ƙasar China na da muhimmiyar rawar da za ta taka, a cewar Mr. Tillerson, tunda ita ce take da alhakin kashi 90 na cinikayya da Koriya ta Arewa. Amurka na fatan ganin China ta ƙara yawan matakan da take ɗauka ko bayan waɗanda ta riga ta zartas. Da ƙarshe, wajibi ne a tantance cewa ƙofa buɗe take wajen ɗaukar duk wani mataki da ya dace don shawo kan wannan matsala ta Koriya ta Arewa. Sakatare Tillerson ya ce, mun fi son a warware matsalar a hanyar tattaunawa, amma dole mu kare kanmu daga take-taken Koriya ta Arewa. Lokaci yayi da za a kaddamar da sabuwar dabara don raba Koriya ta Arewa da makamanta na nukiliya. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To wannan kuma shine ya kamu ga takaitattun labarai kafin mu sallama.
A lokacin ganawa da suka yi a yau Laraba a fadar White House, shugaba Donald Trump na Amurka da shugaban Palestinawa Mahmoud Abbas sun yi alkawarin kokarin samar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya. Trump ya ce dole ne Palestinawa da Isra'ilawa su yi aiki tare domin cimma yarjejeniyar. Ya ƙara da cewa, zan so in zama mai shiga tsakani ko kuma mai kokarin ganin an sasanta ko kuma wanda zai sa ido daga gefe, kuma za mu gama wannan aiki. Yayin da ya tsaya tare da shugaba Trump a cikin ɗakin Roosevelt domin gabatar da jawabi ga manema labarai, Abbas, wanda ya yi magana da Larabci, ya ce ya yarda al'ummar guda biyu ko ƙarƙashin jagorancin Trump za su iya cimma yarjejeniyar samar da zaman lafiya mai ɗorewa. Shugaban hukumar binciken manyan laifuffuka ta Amurka FBI, James Comey, ya ce yin tunanin ma'aikatarsa ta bada wata gudunmawa a wajen nasarar da Donald Trump ya samu a zaben shugaban ƙasar da aka yi na shekarar 2016 wani abu ne da ke saka shi yana jin kamar zai yi amai. Comey ya faɗa haka ne lokacin da ya bayyana a gaban 'yan kwamitin bincike na Majalisar Dattawa, inda aka tado maganar sake buɗe zargin da aka yi wa 'yar takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton cewa ta tafiyar da bayanan sirri a email ɗinta a yayin da ta ke riƙe da muƙamin sakatare harkokin wajen Amurka. An harba wani ministan gwamnatin ƙasar Somaliya har lahira a kusa da fadar shugaban ƙasar a Mogadishu. An tabbatar da mutuwar ministan ayyukan jama'a da gyare-gyare Abbas Abdullahi Sheikh Siraji bayan wata musaya harba-harba da aka yi a yau Laraba.
To Allah ya kyauta. Masu sauraro, ƙarshen shirin wannan dare kenan, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, lokacin da sauran abokan aiki za su gabatar muku da wannan sabon shirin. A halin yanzu kuwa madadin sauran abokan aiki Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar mu kwana lafiya. Allah ya ba mu alherin sa. Amin.